لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسى الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan rana ta Asabar domin gabatar da karatun wannan littafi na Al-Manzumatul Lamiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wanda sati da ya gabata muna cikin bayani dangane da baiti na 13 wanda malam ya zo da shi, wanda yake tabbatar mana da kasancewar wuta da kuma aljanna, da waɗanda za su shiga wutar da kuma waɗanda za su shiga aljanna. To, saboda haka kenan za mu ɗora daga inda muka kwana a wannan zamana mu na yau, wanda shi ne zamana 7 insha Allah. Da yace wa kada taqiyyu, kalman at-taqiyyu malaman lugha suke cewa ma'khuzun min at-taqwa, kalma ce wadda an samo ta ne daga at-taqwa. Shi kuma at-taqwa shine من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه. التقي شين وندي سنيا شامكي كوكما كاريا سكاني شد عذاب الله تهي الرؤو كوكما أيكة أمر نن الله دكما nisantar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Sannan da malam ya ce ilal jinani sayadkhulu, aljinan mufrad ne na aljanna, wanda duka waɗanga bayannan murde mun gabatar da su a darasin da ya gabata, wanda a yau za mu tashi daga inda malam ya ce sayadkhulu, ma'ana zai shiga aljanna, ko kuma inda ya ce ilal jinani sayadkhulu, zai shiga gidajen aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin suratul Nahl daga aya ta 30 zuwa aya ta 31, Allah ta'ala yake cewa wa qila lil ladina taqaw ma da anzala rabbukum, za a ce wa waɗanda suka ji tsoron Allah, ma'ana waɗanda suka sanya kariya tsakaninsu da azabar Allah, ta hanyar aikata umarnin Allah da nisantar hani da Allah yayi akan wasu abubuwa. Za a ce musu ma za anzala rabbukum, menene ubangijinku ya sabka? Qalu, sai su ce khairan, ubangijinmu ya sabakar da alkhairi. Da haka sai Allah ya ce lilladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana, wa'anda suka kyautata aiki a wannan rayuwar ta duniya, suka yi aikin kwarai, aikin da Allah yake so. Allah subhanahu wa ta'ala yace lilladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana, to su ma suna da kyakkyawan sakamako a lahira, Allah zai saka musu da aljanna. Waladarul akhirati khairun, gidan lafira shi yahi, gidan lahira shi yahi alkhairi, mutum ya same shi. Wala ni'ma darul muttaqin, ma dalla da gidan masu tsoron Allah. Ashe kaga aljanna ba mai shiganta sai attaqi, mai tsoron Allah, wanda ke ko kokarin kare kansa da dukkan abinda zai zamantowa dalili na haduwarsa da azabar Allah a ranar tashin kiyama, ta hanyar aikata umarnin Allah da kuma nisantar abinda Allah ya hana. Jannatu, Allah yake gidajen aljanna, kaga ba ma aljanna ɗaya ba, adinin gidajen aljanna wa'anda suke na dawwama. Aljanna in an shiga ba a huta. Yadkhuluna, Allah ya ce irin waɗannan bayan Allah masu tsoronsa za su shiga. Tajri min tahtiha al-anhar, waramaina gudana a ƙarƙashin bainayen aljanna. Masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asinin wa anharun min laban lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min asalin musaffa. Allah ta'ala yace misalin aljannan da aka yi ma masu taqwa, masu jin tsoron Allah alƙawalinta. Allah yace a cikin aljanna akwai ƙoramai na ruwa da suke gudana a ƙarƙashin bainayen aljanna, ruwan da baya gurɓacewa, ruwan da baya lalacewa, ruwan da bai canzawa, da kuma ƙoramai na madara wacce ba ta yami, ba ta canza kala, ba ta canza ɗanɗano, da kuma ƙoramai na zuma, kuma zuma ba kashin ƙwaro ba ko kuma amai na ƙudan zuma, a'a, zuma ce Allah ya ce musaffa, tatacciya, saɓani irin zumar da mutane suka sani a nan duniya, da bayi suka sani a nan duniya, ko? Wannan kenan. Wannan a canza mai kala, ja yake bada. Saboda haka kenan, Allah ta'ala ya ce lahu fiha ma yasha'un, lahu fiha ma yasha'un, suna da duk abin da suke so a cikin aljanna. Duk abin da dan aljanna ke so zai same shi a cikin aljanna. Kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin, haka dai ne Allah ke saka ma masu taqwa, masu tsoron Allah, da irin wannan sakamakon Allah ya sa muna ciki. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratu Zumar kan aya ta 73, Allah ta'ala ta wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, ma'ana za'a taho da masu tsoron Allah wa'anda suka tsoraci ubangijinsu, don haka suka bi umarninsa, suka nisanci haninsa, za a taho da su ila aljannati, zuwa shiga aljanna. Zumara, ma'ana zumara, jama'a jama'a, hatta idza ja'uha, ko da suke zuwa kofofin aljanna, wa futihat abwabuha, za su iske an rige an bude kofofin aljanna saboda karramawa. da sun zo kawai shiga za su yi kayan su shiga wa qala lahum kazanatuha masu gadin aljannan sai su rika ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku sai butum ma'ana kun ji dadin ku fadkhulu khalidin ku shiga aljanna kuna dawwamammu to saboda haka wannan duka dalilai ne na alqur'ani wanda suke tabbatar da wannan baiti na malam dangane da cewa masu tsoron Allah za su shiga aljanna akwai dalilai wanda suke nuni cewa aljanna masu tsoron Allah dai ne za su shiga aljanna daga ciki akwai suratul naziat ayat ta zo a suratul naziat ayata 40 zuwa 41 da Allah ta'ala ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa wanda ya tsorace tsayuwa gaban ubangijinsa dan haka ya kyautata aiki a nan rayuwar shi ta duniya ya tsorace ubangiji Allah ta'ala ya bi umarnin Allah ya nisanci abinda Allah ya hana to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa naha an-nafsa 'anil hawa kuma ya hani zuciyarsa game da sarranta abinda zuciya ke so wanda ya saba ma shari'a ya hani rai game da bin wannan fa innal jannata hiya al-ma'wa Allah ta'ala yake aljanna ita ce makoma da ire-iren waɗannan a suratul baqara ma akan aya ta 25 Allah ta'ala yake wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ta'ala yake kafaranta aiwa masu imani wanda suka gaskata Allah suka yi imani da Allah sannan kuma suka yi ayyukan kwarai Allah ta'ala yake anna lahum jannatin suna da gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar wace ƙoramai ke gudana ƙarƙashin benayenta kamar yadda muka yi bayani a baya yana kun ga wannan baiti na malam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana tabbatar mana da cewa na daga hikimar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya gida wanda yake na sakamako wanda zai saka ma bayinsa da shi wannan gidan kuma shine aljanna wanda masu tsoron Allah masu taqwa waɗanda suka yi riko da umarnin Allah suka nisanci abinda Allah ya hana za su shiga sannan Allah ya sanya gida wanda yake na uquba gidan da zai azabtar da wasu daga cikin bayinsa wannan gidan kuma shine wuta wanda ba masu shiga wuta sai matsiyata marasa arziki daga cikin kafirai da kuma munafukai munafici wanda yake al-i'tiqadi ma'ana na zuciya wanda mutum zai koya kafirci a zuciyarsa ya bayyana imani da kuma waɗanda Allah ya so daga bayinsa wannan duka hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ke sanya haka da haka malamai suke cewa imani da aljanna ma'ana yarda da cewa akwai aljanna akwai wuta wannan yana tabbata ne da al'amura guda uku al'amari na farko shine al-i'tiqadul jazim بأنهما حق وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين والمنافقين الأمر نهرك واندا يداد الجنة دوتا كي تبتا دشي إيماني دسو شيني متي يتبتا حرق زوتي تبتا واندا يكي معنى yadda wanda yake na tabbas babu shakka cewa wuta da aljanna gaskiya ne aljanna gidan masu taqwa ce wuta kuma gidan kafirai da munafukai ne Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cewa innal ladina kafaru bi ayatina lalle waɗanda suka kafirce mu ayoyin sauka nuslihim naran Allah ya ce da sannu za mu ƙona su da wata irin wuta za mu azabtar da su mu ƙona su da wata irin wuta kullama nadijat junuduhum duk lokacin da fatunsu suka nuna, ma'ana wuta ta ci fatunsu suka nuna, suka goma garoshi, badalnahum juludan mutayra, sai mu canza musu wasu fatu, ma'ana sai mu canza musu wasu fatu waɗanda ba waɗancan da wuta ta canye ba. Allah ya ce muna musu haka ne, wuta ta ci su ta kone su, mu canza musu kuma fatu da namomi, dan me liyazuqul azab, dan su rika dandana azaba. Inna Allah kana azizan hakima, Allah ya zamanto mabwayi ne, sannan Allah hakimun, ma'ana hakima Allah gani ne mai hikima ne a cikin ayyukansa. Wallazina amanu, waɗanda kuma suka gaskata Allah, suka yi imani da Allah, wa amilus salihati, kuma suka yi aikin ƙwarai, su kuma sanudkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah ta'ala ce za mu shigar da su gidajen aljanna, aljannar da ƙoramai ke gudana a ƙarƙashinta, a ƙarƙashin bainayenta, khalidina fiha abada, kuma in sun shiga za su shiga ne har abada, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum fiha azwajun mutahhara, suna da mateku waɗanda suke mutahhara, abin tsarkakewa, matan da babu irinsu, waɗanda a wata aya Allah ta'ala ya ce lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan, wani aljani ko wani mutum bai taba taba su ba, ma'ana bai taba kwanciya da su ba, sabi ne katakau, waɗanda ba wanda ya taba taba su in ba mazajensu ba na aljanna. Wa nudkhiluhum zillan zalila, Allah ta'ala ya ce kuma za mu shigar da su inuwa wacce ake ce ma inuwa, ma'ana inuwar da ba ta yankewa. Wannan shi ne al'amari na farko daga cikin al'amuran da imani da wuta da aljanna suke, ma'ana yake tabbata. Na biyu, i'tiqadu wujudihim al'an, mutum ya yarda da cewa a yanzu ma akwai wuta, akwai aljanna. Akwai aljanna, akwai wuta, suna nan da ji Allah ya halicce su. Sabar waɗanda suke cewa ba a ma fara halittar su ba wai sai nan gaba, sai suna cewa to in an halicce su ina ne suke, sama suke, ƙasa suke, wannan bata dame ka ba. Imani da cewa a yanzu ma akwai wuta, akwai aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala a suratu Ali Imran aya ta 133 yake cewa وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كي سوري زوا غنيما غافر أبنجزنكو معنا كي سوري وزن نيما ألا يغافر تامكو وجنة دكما نيما وتقيم الجنة wacce arduha samawati wal ard, fadinta ma'ana fadin sammai da ƙasa ne, da babu ita tada za a lissafa mutane fadinta. Kenan wannan shike nuna kenan a yanzu ba akwai aljanna, tunda an fadi fadinta, fadin sammai da ƙasa ne. Wa iddatul muttaqin, Allah ta'ala ya ce kuma an yi tanadinta ne, an shirya ta ne ga masu tsoron Allah. Ko wa qala ta'ala, sannan Allah ta'ala ya ce kuma a suratul baqara aya ta 24 ya ce fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Allah ta'ala ya ce ku ji tsoro, ma'ana ku kare kanku daga wuta wacce makamashinta mutane ne da duwatsu waɗanda aka bautawa ba Allah ba. Sannan ita wannan wuta Allah ta'ala ya ce an yi tanadinta ne ga kafirai. Wannan dalilai ne duka waɗanda suke nuna mana cewa akwai wuta da aljanna a yanzu. Haka akwai hadisin Imran an Imran ibn Husayn an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ittala'tu fil jannati fara'aytu akthara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aytu akthara ahliha an-nisaa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na leka aljanna, sai na ga mafi yawan mutanen aljanna talakawa ne. Na leƙa wuta, na ga mafi yawan ‘yan wuta mata ne. Kenan, kaga waɗannan duka dalilai ne masu nuna mana mai
akwai wuta da aljanna a yanzu ma da ja an riga an halicce su sannan al'amari na biyu daga cikin al'amuran da imani da wuta da aljanna yake tabbata i'tiqadu dawamihima wa baqa'ihima wa annahuma la tafniyani wa la yafna man fihima mutum yayi imani ya yarda har ga zuciyar cewa wuta da aljanna da wamammuni kuma wanzazzu ne ba ta tsarewa wa'inda ke cikinsu kuma me ba sa tsarewa kenan wuta da aljanna da wamammuni in mutum ya shiga aljanna ya shiga aljanna har abada ma'ana zai dawama aljanna ba ta tsarewa shi ma wai ba a wayewar gare a ce ya ƙara rayuwa a'a wannan duka anan duniya ne duk ya kai shekarun da aka yanka ma za su ƙare za a waye gari babu ka kamar ma ba a taɓa yanka ba sai dai abin da ka dige ka bari in na alkhairi na sharri wanda za a riƙa tuna ka da shi amma a aljanna in ka shiga aljanna to har abada ne aljanna ba ta ƙarewa kuma rayuwa aljanna ba ta ƙarewa haka wuta saboda haka kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a suratu tauba akan aya 89 a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika al-fawz al-'azim Allah ya yi mu masu imani tanadin gidajen aljanna wacce koramai ke gudana a ƙarƙashinta suna madawwama a cikinta sannan wannan shine rabo mai girma Allah ta'ala a suratu al-jinn aya ta 23 yake cewa wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ke gigin saba ma Allah da manzo fa inna lahu nar jahannama in ya kuskure ya mutu akan haka bai tuba ba to wutar jahannama ta tabbata a gare shi sannan in ya shige ta khalidina fiha abada za su dawama a ciki har abada hadisin Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم ويقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيها فيما هو فيه الله يشقد أن الجنة الجنة يشقد أن وتوتا sannan wani mai yoyi kuwa mai sanarwa ya tashi a tsakaninsu ya ce ya ahal aljanna ya ku ɗan aljanna to ku dawama a aljanna wa la mauta ba mutuwa wa ya ahal annari ya ku ɗan wuta la mauta ba mutuwa kullun khalidun fi ma huwa fihi kowanne zai dawama a cikin abin da yake ciki kenan kaga wannan shi ma dalili ne mai nuna mana cewa aljanna da wuta da wamammuni ba sa ƙarewa wa'inda a cikinta su ma ba za su wuta ba za su ƙare ba wannan shine bayani akan wannan baiti na 13 wanda yake magana akan wuta da kuma aljanna sai wannan baiti na 14 kuma wanda yake bayani akan imani da azabar kabari da kuma ni'imar kabari mutum ya yi imani da cewa akwai azaba a kabari kuma akwai ni'ima a kabari Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa wa li kulli hayyin aqil fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu yake cewa wa li kulli hayyin dukkan mai rai aqil sannan kuma wanda yake mai hankali wanda ya balaga mai hankali fi qabrihi a cikin kabarinsa amalin akwai wani aiki wanda yuqarinuhu zai abuce shi a cikin kabarinsa in mutum ya yi aikin kwarai aikin shi na kwarai zai taya shi zama a cikin kabari idan mutum ya yi mugun aiki kuma ya mutu akan mugun aiki to wannan mugun aikin nasa shi zai zamanto abokin zamansa a cikin kabari kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan aka binne mutum a cikin kabari ma'ana in mutumin kirki ne bayan an gama wasu tambayoyi sai ya ga wani mutum mai kyakkyawar kama sannan kuma mai iska mai dadi sai ya ce wane ne kai fuskarka akwai alamar albishiri na kware tare da kai sai ya ce baka sanni ba sai ya ce a ban san ka ba sai ya ce ana amaluka sari aini ne aikinka na kware da kai a nan duniya yau ni ne wanda zan hudda muka kewar zaman kabari sai ya ce to madalla da kai in kuma mutum ya rayu a nan duniya bai da wani aiki sai mugun aiki aikin da ba na kware ba zai ga wani mutum mai mummunar kama mai dai mai iskan da bai da dadi ya ce mishi waye kai kuma wanda wannan huska taka huska ce ma'ana wanda take nuna mummuna abu ya ce baka sani ba ya ce ban san ka ba ya ce ana amaluka sayyi aini ne mummuna aikin nan naka a duniya da kake yi da haka yau ni ne mai zama da kai a cikin kabari to saboda haka nan malam yake nuna mana cewa na daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa imani da azabar kabari da ni'imar kabari cewa akwai azaba a kabari kuma akwai ni'ima a cikin kabari daga cikin dalilan da suke nuni akan azabar kabari da kuma fitina jarabawa da za a yi mu mutane a cikin kabari Allah subhanahu wataala a suratu zafir kan aya ta 45 zuwa 46 yake cewa fa waqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab annar uraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ali fir'auna ashadda al adab ubangiji Allah ta'ala yace fa waqahu Allahu sayyiati ma makaru sai Allah ya kare annabinsa da mummunan makircin da suka shirya wanda suka nihi manzansa da shi sai Allah ya bashi kariya wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab Allah ta'ala ya ce mummuna azaba sai ta sauka ga mutanen fir'auna sun so su tutar da annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam da waɗanda suka yi imani da shi bayan sun yi hijira sun bar musu gari amma duk wannan bai ishe su ba sai da suka bi bayansu wajen su halaka su ƙarshe Allah ya tsiratar da annabi Musa da shi da jama'arsa ma'ana a cikin teku Fir'auna ya zo da shi da jama'arsa suka shiga tekun Allah ya sa tekun ma'ana ya share da Fir'auna da shi da jama'arsa suna nan a cikin ma'ana kaburrukansu dan kaburrukansu na nan a cikin teku Allah ta'ala ya ce annaru yu'raduna alaiha ana gitto su akan wuta guduwan washi ya sahi da marace ana musu azabar wuta sahi da marace ma'ana a cikin kabarinsu wa yawma taqumu sa'a ranar da kiyama kuma ta tsayo sai a ce adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab ku shigar da jama'ar fir'auna matsananciyar azaba kenan kaga nan azabar da ake ce annaru yu'raduna alaiha guduwan washiya ma'ana na ana ne azabar kabari ma'ana sai da marace ana azabtar da su azaba a cikin ma'ana a cikin kabarinsu sannan a ranar tashin kiyama za a shigar da su matsananciyar azaba wannan dalili ne mai nuna mana kenan akwai azaba a cikin kabari da kuma fadar Allah ta'ala kalla إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله تعالى يتك الله ميتشيوا رب ارجعوني لألي أعمل صالحا فيما ترك وبنجينا الله كما يدني دنيا ينظنا بين كشكرنا وتقيل معنى أي أيش مقارن الله تعالى يتك إنا كلا إنها كلمة هو قائلها وتكلمة ودى شيني كيف هكا أما إلا ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون أي سوء كان يسوء دوني أنسى ونشامك أنسى وتكتن باسوء دوني حتى شن قياما يرغاقا ونن نانونا منا معنا أكان سوء دوني ونن إلا سنانا أحياة البرزخية رأيوة قبل sannan hadisi ya zo daga Anas Allah ya ƙara mishi yarda hadisin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa al-abdu idha wajaa fi qabrihi wa tuwalliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qara'ani alayhim ataahu malakani fa aqadahu fa yaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa yaqul ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu wa yuqal unzur ila maq'adika min an-nar abdalaka allah bihi maq'adan min al-janna qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa yarahuma jami'an wa amma al-kafir aw al-munafiq fa yaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fa yuqal la daraita wa ma talayt thumma yudrabu bi mifraqatin min hadidin darbatan bayna udhunay fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa taqalay madalla sallallahu alayhi wa sallam yati al-abdu bawa idha wujia fi qabrihi idan aka sa shi a kabarin shi aka aje shi a kabarin shi wa tuwalliya ma'ana aka sanya shi da kabarin sa aka basta wa dha'aba ashabuhu wa inda suka zo da shi suka tahi hatta innahu la yasma'u qara'a ni'ali za a tayar da shi ma'ana za a dawo masa da ransa har ma waɗanda suka zo da shi yana jin ma'ana bugawar takalminsu ma'ana tahiyar su kenan a wannan lokacin ataku malakan mala'iku guda biyu za su zo masa fa aqadahu su zaunar da shi fa yaqula ni lahu sai su ce masa bayan sun tambaye shi man rabbuka wane ne ubangijinka sannan sai su ce masa ma taqulu fi hadha ar-rajuli me zaka faɗa game da wannan mutum Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku da yake bawa ne mai imani fa yaqulu sai yace ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na shaida wannan mutuna bawan Allah ne sannan kuma manzon Allah ne fa yuqalu sai a ce masa unzur ila maq'adika minan nar dibi mazauninka a can ma'ana dibi mazauninka na wuta abdanaka Allahu bihi maq'adan min aljanna Allah ya canza maka mazauni da shi daga aljanna ma'ana da ka mutu kana mai kafirce mu ubangijinka sai a nuna mashi da can ne mazauninka a cikin wuta amma da yake ka rayu kana mai bautar ubangiji ka mutu kana mai imani da ubangiji to Allah ya canza maka wurin zama a wuta da wurin zama a aljanna wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa yarahu ma jami'an zai ga wuraren zaman nashi gaba daya na wuta da na aljanna wa amma al-kafir aw al-munafiq amma wanda yake kafiri ko kuma munafiki fa yaqulu sai yace la adari yace ban sani ba idan aka tambaye shi me zaka faɗa game da wannan mutunan sai yace ban sani ba kuntu aqulu ma yaqulun nas sai yace na zamanto ina faɗar abin da mutane suke faɗa muhammadur rasulullah ma'ana bai imani da manzo Allah ba a rayuwarsa fa yuqalu sai a ce mishi la daraita wa la taraita ta kada zaka sani alhali baka karanta ba baka yi karatu ba yaya zaka san addininka summa yudrabu bi mitraqatin min hadidin sannan sai ma'ana a doke shi da wani kuduma ko wani marto na ƙarfe darbatan baina uzunaihi za a yi masa wani irin bugu tsakanin kunnuwansa guda biyu aka ce idan aka bige shi fa yasihu sayhatan zai yi wani ƙara yasma'uha man yalihi duk wanda yake kusa da shi zai ji wannan ƙara
illa taqalaini sai dai mutun da aljani su kare ne ba su jin wannan ƙara amma wanda ba su ba ma'ana yana jin wannan ƙara dabbobi na jin kowar da yake yi itace na jin kowar da yake yi dukkan wani ƙwaro wanda ba mutun da aljani ba yana jin kowar da mutun yake yi a lokacin da ake bashi kashi a cikin kabari haka hadisi ya zo daga Anas bin Malik yace kana annabi sallallahu alaihi wasallama yaqul annabi ya kasance yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wal-jubn wal-harab wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat wa a'udhu bika min adhab al-qabr yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa allahumma ya allah inni a'udhu bika min al-ajzi Ya Allah ina neman tsari gare ka game da kasawa wal kasali da kuma kasara ragwanci wal jubuni da tsoro wal harami da kuma ciwon tsoha wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allah ina neman tsari gare ka daga fitinar rayuwa da mutuwa wa a'udhu bika min azabil qabri ina neman tsari gare ka ya Allah daga azabul qabri kaga wannan dalilai ne duka waɗanda suke tabbatar mana da akwai azaba ga kabari ma'ana a cikin kabari akwai azaba a kabari sannan hadisin Anas yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace laula alla tadafaru lad'autu allah an yusmi'akum min azabil qabr in ba dan ku rika faduwa kuna mutuwa ba ana daukar ku ana turbidewa da na roƙa muku Allah ku ci azabar kabari a lokacin da ake ma mutum azaba a cikin kabari manzo Allah yace in ba dan ku rika faduwa kuna mutuwa ba ana turbude ku ba da na roƙa muku Allah ku ji a lokacin da ake ba mutum azaba a cikin kabari a lokacin da yake ihu a lokacin da yake sowa a lokacin da ma'ana yake ƙara wannan ƙaran na mamaci wanda ake masa azaba a cikin kabari ba ka iya ɗaukar shi a matsayin ka na mutu da zarar ka zo nan tsarin zaka suma ka sike ma'ana ka mutu a ɗauka aje a turbude ka manzo Allah yake gudun haka ya hana ya roƙa mana Allah mu ji wannan azaba ina ka ga wannan dalilai ne duka da muka zana waɗanda suke tabbatarwa daga alqur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa akwai azaba kabari sannan daga cikin dalilai waɗanda suke nuni akan ni'imar kabari Allah ta'ala a suratu Ibrahim ayata 27 yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da masu imani da magana tabbatacciya ma'ana a rayuwar kabar ma'ana a rayuwar duniya innan ana magana ne akan tambaya da za a yi ma mutum a cikin kabari ma'ana rayuwar duniya ana nufin hayatul barzakhiyya rayuwa ma'ana ta kabari mutum ba ya duniya ba ya lahira ma'ana yana tasha yana bakin gaba ya rabu da duniya kuma bai kai lahira ba to Allah zai tabbatar da shi a lokacin da ake masa tambaya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka binne mamaci sai ya ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ma'ana ku nemi madan uwan ku gafara ku nemi Allah ya gafarta masa ko da kuka zo kuka binne shi ku roƙa masa tabbatuwa ma'ana Allah ya bashi sa'a ya tabbata akan tambayoyin da za a bashi ya bada idan za a yi masa ya bada amsa manzo Allah yake dan yanzu za a tambaye shi to shi irin wannan bawan Allah na gari Allah zai tabbatar da shi da tabbatacciyar magana fil hayatid dunya wa fil akhirah rayuwar duniya da kuma rayuwar al-akhirah ana shine al hayatul barzakhiyya tambayoyin da za a mishi a cikin kabari ko yadillallahu zalimi Allah zai fatar da azzalimai kafirai da munafikai su ba za su iya bada amsa ba kamar yadda muka faɗa a hadisin da ya gabata haka ya zo a hadisin albara ibn azib Allah ya kara masa yarda yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza uqida almu'minu fi qabrihi idan aka zaunar da mutum a kabarinsa a cikin kabarinsa
kwanciya za a zo masa, ma'ana mala'iku za su zo masa. Summa shahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, sa'annan zai shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah, annabi Muhammad manzon Allah ne. Saboda za a tambaye shi man rabbuka, yace rabbi Allah, wa man nabiyuka, yace nabiyyi Muhammad. Wannan shine ma'ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Yace fa zalika qawluhu, wannan shine fadar Allah da yace yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya. Da haka da malai yace amalun yuqarinuhu, ma'ana aikin da zai abuce shi, wanda mai bayani a ma'ana tazo mai bayani aikin kwarai da mutum yayi shi zai zamanto abokin zamansa a cikin kabarinsa, haka in mummunan aiki yayi shi ne abokin zamansa a kabarinsa. Za a tambaye mutum game da aikin da yayi a nan rayuwar shi ta duniya. Hadisin Abu Barzata al-Aslami yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tazulu qadama abdin yawm al-qiyama, dugadugan bawa guda biyu ba za su gushe ba a ranar kiyama a gaban Allah, hatta yus'ala an umrihi fima afnahu, sai an mai tambaya rayuwarsa da ya a duniya cikin me ya karar da wannan rayuwa. Za a tambaye shi an raya ka a duniya shekara 40, shekara 60, shekara 70, 80 ko fiye da haka ko ƙasa da haka, waɗannan shekarun da ka rayu da su a duniya cikin me ka karar da su, za a tambaye mutum wannan ranar tashin kiyama. Wa an ilmihi fi ma fa'al, ilimin da Allah ya bashi me ya aikata da wannan ilimin. Idan mai ilimi ne za a tambaye shi iliminsa me yayi da shi. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa, za a tambaye shi dukiyarsa ta ina ya samo ta, sannan kuma a cikin me ya ciyar da ita. Wa an jismihi fima abla, za a tambaye mutum jikin shi cikin me ya tsuhar da shi lokacin da kana matashi har zuwa tsuhanka, ma'ana wannan jikin naka cikin me ka tsuhar da shi, ka tsuhar da shi cikin bautan Allah ko kuma a ka tsuhar da shi wajen shashanci. Idan kun ga 'yan uwa wannan baitin Sheikhul Islam yana tabbatar mana a cikinsa aqida ahlus sunna wal jamaa game da abin da ya shahi kabari, ya nuna mana jimlar abinda ahlus sunna wal jamaa suka yi imani da shi, cewa dukkan rayayye wanda ya balaga, ma'ana kafin rasuwarsa yana da aikin da ya aikata, kafin ma'ana rayuwarsa yana da aikin, wani ya kama mana mutum guda ɗaya, kafin ya rasu yana da aikin da ya aikata. Wannan aikin shi ne zai abuci mutum bayan mutuwarsa a cikin kabarinsa. Idan aikin kwarai ne shi ne zai zamanto abokin zamansa, in kuma mummuna aiki ne shi ne wanda zai abuce shi a cikin kabarinsa. Wannan shi ne abinda wannan baiti na 14 ya kumsa. Sai baiti na 15, qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahma, yace hadha i'tiqadu Shafi'i wa Malik wa Abi Hanifa thumma Ahmad yunqalu. Sheikhul Islam yake ce hadha i'tiqadu Shafi'i
wa maliki. Wannan shine aqida Imam Shafi'i. Duka waɗannan abinda muka zano tun farkon wannan kasida har zuwa nan, wannan ita ce aqidar Imam Shafi'i, ita ce aqidar Imam Malik, ita ce aqida ta Abu Hanifa, ita ce aqida ta Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Wannan shine yunqalu abinda aka samo daga gare su, abinda suka yi imani da shi. Yana in kace kai madi mazhabar Imam Malik ne, to dole aqida ka ta zamanto wannan ita ce aqidarka. Idan aqida ka ta zamanto sabanin haka, to kai ba mabiyin Imam Malik bane, saboda aqida shi ta saba mataka. Wannan shine abinda mutane mafi yawa ba su gane ba. Mutum zai yi da'awar cewa shi mabiyi ne na ɗaya daga cikin waɗannan malamai da muka zana, amma kuma aqidarsa ta saba ma aqidar waɗannan malamai. Kenan kaga wannan shi ke nuna cewa shi ba mabiyinsu bane na gaskiya. Kenan wannan abinda ma'ana muka ambata wanda ya gabata shine aqida ta Imam Shafi'i. Imam Shafi'i shine Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, wanda Ash-Shafi'i din nan nisba ne zuwa Shafi'i. Shafi'u, Shafi'u din nan ɗaya ne daga cikin kakanninsa. An aje Imam Shafi'i a 1500 a Gaza. Yana daga cikin ma'ana manya-manya, yaje min ajalli shuyukhi, daga cikin manya-manyan malamansa akwai al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Shafi'i daga cikin littattafansa da suka yi shahara akwai littafin da ake ce ma al-Ummu na Imam Shafi'i. A lokacin da Imam Shafi'i ya rasu, Ibn Uyayna yake cewa in kana mata faqad mata afdal ahli zamani. Da labarin mutuwar Imam Shafi'i ta kawo masa, sai ce to in ya rasu ku, faqad mata afdal ahli zamani, mafificin mutanen zamaninsa ko ya rasu, ma'ana shine mafifici a cikin mutanen lokacinsa. Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa kana ka shamsu fi dunya, Imam Shafi'i kamar rana yake a duniya. Wa kal afiyati lin nas, Imam Shafi'i kamar dai lafiya ne ga mutane. Fa hal li hadaini min khalafin aw minhuma iwadun, shin waɗanda ma'ana rana da kuma lahiya, waɗannan guda biyu akwai mai, in aka rasa su akwai wanda zai zamantowa mai makonsu ko kuma musayansu? Babu. Wannan yabon da malamai suka yi ma Imam Shafi'i. Imam Shafi'i ma'ana ya rasu a 2004 a Misra, a nan ne Allah ya karɓi ma'ana rayuwarsa. Sannan malam ya kawo Imam Malik. Imam Malik shine Malik ibn Anas, huwa Imam Darul Hijra, shine ma'ana Imam na gidan Hijra, ma'ana Madina kenan, wanda yake Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Harith al-Asbahi, wanda an aje shi ne a shekara ta ma'ana 93 da Hijra manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Imam Shafi'i yake cewa idza ja'aka al-athar an Malik fashudd bihi yaduk, in wani labari ya zo maka daga Imam Malik, to ka riƙe shi da kyau da hannunka, ma'ana kwakwaran labari nake. Yake cewa idza zukira al-ulama fa maliku an-najm, in an ambaci malamai, to shi Maliku a cikin malamai, Imam Malik a cikin malamai kamar tauraro. Yanda ka san tauraro a sama yanda yake haskakawa, to haka Imam Malik yake, inji Imam Shafi'i. Ibn Mahdi yake cewa a'immatul hadith alladhina yuqtada bihim arba'atu malaman hadisi wadanda ake koyi da su guda hudu ne Sufyan al-Thawri wanda yake Kufa wa Malik bil Hijaz da Malik a Hijaz wal Auza'i bil Sham da Imam al Auza'i a Sham wa Hammad bin Zaid bil Basra da kuma Hammad bin Zaid a Basra wa'annan su ne malaman guda hudu wadanda ake koyi da su dangane da abin da ya shahi hadisi malaman hadisi ne sosai wa tuwfiya sanata 79 wa 100 ya rasu a shekara ta 179 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malai ya kawo abin nan Abu Hanifa shine An-Nu'man bin Thabit bin Zuta At-Taymi Al-Kufi wanda an aje shi a shekara ta 80 wanda ya riski wasu kanana daga cikin fi hayati sigari sahaba a cikin rayuwar kananan sahabbai sannan kuma ya ga Anas bin Malik a lokacin da ya zo Kufa an ce ma Imam Malik hal ra'aita Abu Hanifa ko kaga Abu Hanifa yace na'am na ganshi ra'aitu rajulan law kallamaka fi hadhihi as-sariya an yaj'alaha dha'ban laqama bi hujjati yace na ga wani mutum wanda inda zai maka magana fi hadhihi as-sariya ma'ana a cikin wannan gimshikin wani sariya wani abin nan icce ne da ake sa shi a tsakiyar jirgi wanda ake rataye abubuwa a ciki yace naga wani mutunan da in yayi maka magana a cikin wannan wurin an yaji ala da'abat wanda wannan magana zai tana iya sanya wannan icce ya zamanto kamar sinariya laqama bi hujjatihi ma'ana inda zai ce maka wannan zinariya ne to sai ya kawo maka hujja akan cewa zinariya ne ma'ana duk magana da zai magana ce wanda zai zo da hujja akan wannan magana ko saboda haka ina ganin anan zamu dakata dangane da abin da ya shahi bayani akan Abu Hanifa Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu karasa bayanin sa da kuma sauran abin da ya rage mana na wannan baiti ina ga baiti guda ya rage mana sannan mu sa wani littafi da izinin Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh